Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM duk a jamhuriyar ta Niger. Sannan muna nan ko da yaushe a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da Ladam Ibrahim Ayawa muka sake dawowa a cikin shirin mu na karfe 9:30 agogon Najeriya. Inda za ku ji cewa kungiyar ƴan uwa musulmi ta ƴan Shi'a na ci gaba da nesanta kanta da kisan wani kanar ɗin sojin ƙasar da aka yi. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na kan hanyarsa ta isowa nan birnin Washington domin halartar taron koli kan fasahar makamashin nukiliya. Kowane irin tasiri wannan taro zai yi a ƙasashe masu tasowa irin su Najeriya?
Najeriya ba ƙasar da za a kyale ta a baya ba, idan za a zo a ce nan gaba za a amfani da wannan na'urar makamashin nukiliya. Musamman yanzu da muna ganin cewa muna so a samu wutar lantarki.
To kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Ta yaya kuke kallon taron? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Amma da farko ga labaran duniya.
Masarare, assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya kwashe tsawon yau yana ganawa da tawagar jami'an gwamnatin tarayyar Najeriya. Domin tattaunawa a kan batutuwa daban-daban da suka haɗa da batun ta'addanci. A lokacin tattaunawar, Kerry ya bayyana cewa ya san irin ƙalubalen da Najeriya ke fuskanta musamman wajen yaƙi da ƙungiyar Boko Haram, kuma ya jaddada goyon bayan Amurka ga ƙasar. Kerry ya ce ba ƙaramar illa ba ce a samu ƙungiya a ko'ina take tana yi wa matasa wankin kai, ciki har da na 'yan ƙananan yara waɗanda ake yi wa da mara da nakiyoyi su shiga kasuwanni da niyyar kashe iyayensu ko makwabta ko kuma kawunansu. Wannan shine aqidar Boko Haram, kuma tilas ne a hana ta abinda Boko Haram din take yi. Yace tilas a ja mata birki. Sakataren Kerry yace gwamnatin Najeriya karkashin shugaba Muhammadu Buhari ta yi nasarar murkushe kungiyar Boko Haram, yadda yanzu kungiyar ba ta iya kai irin manyan hare-haren da ta saba kaiwa a da. Sai dai ya gargadi cewa duk da haka yanzu kungiyar tana ci gaba da zama wa barazana a yankin baki daya. Yace duk da yake kungiyar na ci gaba da zama barazana, don haka ya ce ya hakikance ba za a kyale ta ba da ta shata ma Najeriya makoma. Ministan tsaro na Najeriya ya ce sojoji karkashin mulkin shugaba Muhammadu Buhari sun taka rawar gani a yaƙi da Boko Haram. Janar Dan Ali mai ritaya ya faɗa yau Laraba cewa sojojin sun samu nasarar kwato kusan daukacin wuraren da wannan kungiya ta Boko Haram ta karɓe a wani lokaci can baya. Ya ce ta samu wannan nasarar ce a cikin ƙasa da shekara ɗaya da shugaba Muhammadu Buhari ya kama ragaman mulki. Jan Dan Aldai ya dubi abin da ya faru da inda jihohi uku da suka hada wato jihohin Arewa maso gabas a duk suna a da suna karkashin waɗannan kungiyar 'yan ta'adda ne, amma yau kila a ce ƙananan hukumomi biyu suka rage ba a kammala kakkaɓe waɗannan 'yan kungiyar ba. Ya ce kuma sojojin za su tabbatar sun karkare kakkaɓe sauran 'yan Boko Haram ɗin inda suka rage a cikin dajin Sambisa cikin watanni 2-3. Minsan ya ce jim kaɗan da ƙaddamar da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari a cikin watan Maris na shekarar 2015 ya ce yana da ƙwarin gwiwa za a fitattaki 'yan Boko Haram zuwa ƙarshen shekara, amma hakan ta faru domin zuwa ƙarshen shekarar ce shugaba Buhari ya ce an gama da wannan ƙungiyar, abinda ya rage shi ne sharar fili. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Wata mata a jihar Mississippi da ke kudancin Amurka ta amsa laifin cewa lallai ta yi shirin shiga kungiyar ISIS da ke ƙasar Syria. Jeline Young, 'yar shekaru 20 da haihuwa, ta amsa laifi a gaban alkali a Aberdeen cikin jihar ta Mississippi jiyar Talata. Tana cewa ta yi ƙoƙarin taimakawa kungiyar 'yan ta'adda. Shi ma saurayin da suke shirin aure, Muhammadu Daka Halala, ya amsa laifinsa ne a ranar 11 ga wannan watan a kan tuhuma ɗaya da aka gabatar da ƙara. Aka shigar suka kuma yanzu haka suna jiran a yanke musu hukunci. Dukansu biyu suna iya fuskantar daurin shekaru 20 a gidan yari da kuma tare da $250,000 da kuma kashedi har iya rayuwarsu. An kame waɗannan mutanen biyu ne dai a ranar 8 ga watan Agusta suna dab da shiga jirgi daga Columbus a Mississippi da tikitin zuwa birnin Istanbul. Kamar yadda ofishin bincike na manyan laifuka na Amurka ya ce, waɗannan mutane sun sha fadawa ƴan sandan ciki a yanar internet cewa a shirye suke su tafi ƙasar Syria domin mara kungiyar ƴan ta'adda baya. Daga yanzu matafiya a jirgin sama da za su shiga ko kuma za su fita cikin tashar jirgin saman Dubai za su biya haraji domin aikin faɗa tashar jirgin saman ɗaya daga cikin waɗanda aka fi zirga-zirga a cikin sa a faɗin duniya. Daga ranar 30 ga watan Yuni, duk wani matafiyi da zai bi ta ƙasar a jirgin sama zai biya dala 9 da santi 50, kamar yadda kamfanin dillancin labaran ƙasar ya ruwaito. Sanarwar ta ce za a yi amfani da waɗannan kuɗaɗen ne wajen ƙara faɗa tashoshin jirgi biyu na ƙasar ta Dubai. A cikin watan da ya gabata ne dai, hukumar zirga-zirgar jiragen sama na ƙasar ta ƙara girman tashar jirgin sama na Dubai ta yadda yake iya ɗaukan fasinjoji har miliyan 90.
Ladan Ibrahim Ayawa kenan ya karanto mana labaran duniya.
Bayanai daga fadar shugaban na nuna yana bin kasafin daki-daki gabanin sanya hannu don fara aiwatar da kasafin gwamnatinsa na farko da aka samu kai komo har da zargin canza kasafin.
Sai amana afuwa game da wannan kutse da muka samu. To za mu fara rawatanni ne daga Najeriya, inda rawatanni daga kasar ke cewa bayanan wato bayan amincewa da majalisar dokokin kasar ta yi da kasafin kuɗin kasar a makon da ya gabata, yanzu kallo ya koma fadar shugaban ƙasa, inda bayanai ke nuni da cewa shugaba Muhammadu Buhari yana nazarin kasafin kuɗin domin fara aiwatar da shi. Wakilin muryar Amurka Medina Dauda ta aiko mana da ƙarin bayani daga Abuja.
Bayanai daga fadar shugaban na nuna yana bin kasafin daki-daki gabanin sanya hannu don fara aiwatar da kasafin gwamnatinsa na farko da aka samu kai komo har da zargin canza kasafin kafin kaiwa ga matsayin amincewa da shi daga haɗin gwiwar majalisun tarayya biyu. Na shiga majalisar don gano shin menene asalin tsari da abin da kasafin ke kunshe da shi da ƴan majalisar ke ganin ya rage ga sashen zartarwa ya amince da fara aiwatarwa. Sanata Abu Ibrahim na wakiltar mazabar Katsina ta Kudu a majalisar dattawan.
Kasafin kuɗin nan za a iya aiwatar da shi, ba wanda za a yi bane don a yi a wasa ko a yaudar jama'a. An tattoshe hanyoyin banna da yawa. Kin san da kuɗin ma kwashewa ake, wanda ake tarawa ma kwashewa ake. Yanzu ko an sa su cikin account daya. Duk mai tara kuɗi cikin account da yake zuwa, saboda haka magana a sace babu ita. Zai wahala. Da ko masu tara wannan sai su kai rabi.
Na leƙa gefen ƴan majalisar wakilai ma, inda na samu ƙarin bayani daga Isa JC daga mazaɓar Balanga a jihar Gombe.
Abubuwa dewa wanda ya shafi samar da ayyuka na yi wanda aka sa halin da muke ciki, mutane dewa ba su da aikin yi, so creating job opportunities, da kuma banda haka akwai ci gaba da yawancin ayyuka wanda gwamnatin da ta shuɗe ta fara.
Wani ma daga ƴan majalisar Shehu Rijau na ganin tsarin kasafin zai tasiri wajen farfado da tattalin arzikin Najeriya.
Gaskiya wannan kasafin kuɗin da aka kawo mu mun ji daɗin shi ƙwarai da gaske. Kowa ya san da muna jam'iyya ne kamar da muka ce da muke son a kawo canji a Najeriya. Babban abin da ya fi ban daɗi ko kuma na fi jin daɗi a kai shi ne, na farko za a yi maganin zaman banza, ma'ana za a samu mutane ayyukan yi.
Yanzu dai za a jira a gani shin shugaba Buhari kai tsaye bayan nazartar kasafin zai amince da shi ne ko zai sake dawowa da shi don gyara a wani bangaren. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Madina. To har ila yau a Najeriya, kungiyar ƴan uwa musulmi ta Muslim Brothers na ci gaba da nesanta kanta da yin garkuwa tare da kisan kanar Isma'ila Inusa, wani babban sojin ƙasar da aka tsinci gawarsa a wajen jihar Kaduna. Rundunar tsaron Najeriya dai ta sha alwashin zakulo duk waɗanda ke da hannu a wannan aika-aika, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Nasiru Adam Elika ya aiko mana daga Abuja.
Lamarin sace sojan Najeriya kanar Isma'ila Inusa a Kaduna da aka samu gawarsa ya janye tunani irin satan rance ta neman fansa. Tuni dai kakakin rundunar sojan Najeriya kanar Sani Usman Kuka Sheka ya ce rundunar za ta yi duk abu mai yiwuwa wajen gano waɗanda ke da hannu a sace marigayin don hukunta su. Tun faruwar wannan lamari dai raɗe-raɗe da wani bayani daga jaridar Zizdi na nuna kungiyar ƴan uwa musulmi wato Shi'a ta ce ba ta da hannu a wannan akasan. Duk da jaridar ta kawo batun rahotanni na ƴan Shi'an za su ɗau matakin sace sojoji don neman sako shugaban su Malam Ibrahim Elzazaki. Mukarrabin shugaban ƴan Shi'an Malam Yakubu Yahaya musamman ya kira taron manema labaru don nesanta ƴan Shi'an daga zargin sace marigayi Sama'ila Inusa.
Kuma ma me zai sama mu tafi ICC kotun duniya idan muna nufin mu dauka maka mafansa? Muka tsallaka muka tafi inda za a yi mana adalci, to kuma sai mu da muna kame-kame? Kuma ya za a yi farar hula ya kama soja, musamman ma kanal wanda ko cikin farin kaya yake za a samu akwai bindiga tare da shi? Kuma wane ne cikin janarorin su da field marshals din su da dukkan jami'an tsaron su wanda yake daidai da darajar malam za mu kama shi a madadin malam? Ai mu muna ganin cewa duk janarorin su da duk wasu manyan su ba wanda yake koda miƙidarin mai gadin malam, saboda malam yana aikin Allah ne, mai gadin sa ma aikin Allah yake.
Sauran mabiya aqidun Islam a Najeriya na nuna dari-dari da ɗabi'un ƴan Shi'an da kan fito su yi muzahara kan tituna dauke da makara. Ga dattijan Ahlus Sunna Alhaji Musa Yola.
Ai kafin ai Shi'a akwai fitiyano, akwai jama'atu. Izala kuma ta zo 1978. Duka akwai inda suka taba ta tare hanya to mutanen da su zo mu da muke annan masallaci mu kai masallacin mu ba mu ce muna son masallaci sarki mu koma mu shiga masallaci wani ba ba mu taba karban taku da wani ba namu muka yi dan su ba su yi ba yana da ke gwamnati ta ruse kungiyan intan zaman lafiya ba gaskiya bane an ga yanda suka zauna yanzu wani alibin ya kafa gwamnatin sa wata yankin kasa ya zama sima guda ne haka a Iraq ba inda wanda yasa ya je wajen sa to in an bada naji haka za su kasance ba so ma bane mutum dai dan kasa yadda da hanya ce kuma ba zai fi ba ko talaka ma aka kada nan ana cikin hanya balle masu mulkin kasa ba daidai bane.
Ga wannan batun ma Malam Yakubu Yahaya ya ce ba haka lamarin yake ba.
To mu dai a ka'idar mu ba zagin kowa, ba mu taɓa fita muzahara muna zagin wani ba, manufan mu shi muke faɗa. Kamar wannan muzahara da muke na tsawon watanni muna cewa ne a saki malam, saboda in wani ya shigo cikin mu ya fake da bazan mu ko ya zage-zage ko wani abu, to wannan ya shigo ne daga bayan fage, kuma mukan dauki matakai akan irin wayannan. Hatta koda na cikin mu ne muka ji yayi wani sakin bakin da ba irin abin da mu muke faɗa kenan ba, to mukan dauka masa mataki.
Rundunar sojin dai bata ce ga wanda take zargi da alhakin kisan ba, kuma ba wata kungiya ko wani mutum zuwa yanzu da ya dau alhakin sacewa ko kashe kanar Yunusa. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla gaida Nasiru. To shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na kan hanyarsa ta isowa nan birnin Washington domin halartar taron koli kan fasahar makamashin nuclear da za a yi. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya yi mana dubi kan irin alfanun da Najeriya za ta samu game da wannan taro.
Yau ne sanarwar fadar gwamnati ta bayyana cewa shugaba Muhammadu Buhari da 'yan tawagarsa suka bar Najeriya zuwa ƙasar Amurka domin haɗewa da shugabannin ƙasashen duniya daban-daban su sama da 60 ƙarƙashin jagorancin shugaban Amurka Barack Obama domin yin nazari da gudanar da wani ƙasaitaccen taro na hudu na amfani da makamashin nuclear a duniya wanda ƙasashen za su yi bita da muhawara domin yin matsayin da zai taimaka wa ƙasa da ƙasa kuma ya yi kariya daga fitintunu na zamani da ake fuskanta a yanzu. Kamar yadda Professor Nock Jonathan Andrew, wani ƙwararre akan sha'anin makamashi na nuclear, ke bayyana mu a Freda na yi da shi, Najeriya babbar ƙasa ce Afirka kuma tana da hujja ƙwarai da gaske da ta halarci taron nan domin tofa albarkacin bakinta akan manufofi da bukatun da take da na amfani da wannan makamashin domin inganta rayuwar al'ummata.
Kai ba shakka ka kamar Center for Energy Research wanda ke na ABU. Ai akwai ƙwararru sosai wanda sun hazaka koyi ilimin makamashin nukiliya, kuma suna horar da jama'a a Ghana, a South Africa da kuma nan America, akwai su da yawa. Idan ka duba a cikin ayarin da shi mashugaban ƙasar na tafiya da kamar shi Professor Dean, iranan National Nuclear Regulatory Agency na Abuja. So akwai mutanen da sun ƙware a amfani da wannan na'urar. A gani na ba shakka cewar Najeriya ba ƙasar da za a kyale ta a baya ba idan za a zo a ce nan gaba za a amfani da wannan na'urar makamashin nukiliya, musamman yanzu da muna ganin cewa muna so a samu wutar lantarki ta inganta. To dole a sake duba wani ɓarni, wannan kuma ɓarnin na makamashin nukiliya ina ga ya kamata a fara tunaninta a yanzu. Kowa ya san cewar kamar ma'aikatu iri-iri kamar industries da yawa yadda wutar lantarki ya dan gaza, to idan an samu wannan an kara da shi, to za a samu magancin wahalar da ake samu akan wutar lantarki. Akwai kuma farnin kiwon lafiya, makamashin nuclear ana amfani da shi kwarai da gaske, ana kamar treatment na cancer, wato ciwon daji ana amfani da wannan. Kuma ina ganin ba da jimawa ba ina ga National Assembly za a yi zaman wanda za a bude National Cancer Center. To da zara ai wannan dole amfani da makamashi kaunin nuclear dole a samu wanda sun kware da za su yi amfani da wannan na'ura idan an bude wannan cibiyan duba ciwon daji a nan Abuja.
Professor Nok Jonathan Andrew kenan wani kwararre akan sha'anin makamashi na nuclear a tattauna da na yi da shi Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Nigeria.
Madalla gaida Umar Faruk Musa, yanzu agogonmu a nan na cewa karfe 5 ne saura kwata na yamma kenan, kuma dangane da wannan batun taro kan fasaha makamashin nuclear, muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Ya kuke kallon wannan taro musamman ganin yadda ake danganta shi da samar da wutar lantarki?
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To kiranmu na farko daga Kaduna muka samu. Wade ne akan layi?
Assalamu alaikum. Sunana Tahiru, sakatare unguwar Katsina kuma ke da local government Kaduna, Nigeria.
Wa alaikum salam Malam Tahiru, muna jinka.
To da farko dai ina muku fatan alkhairi a wannan kokari da kuke na sadar da mu muke bada gudunmuwanmu.
Mun gode kwarai da gaske.
Allah ya kara daukaka.
Amin amin. To menene ra'ayinka?
To ku dai tashi lafiya dai, Allah sa alkhairi.
To mun gode kwarai Malam Dahir daga Kaduna. Yau muna tattauna ne kan batun taron makamashin nuclear da za a yi a nan birnin Washington, inda ke sa ran wato shugabannin kasashen duniya kusan sama da 60 za su halarci wannan taro domin a yi dubi kan batutuwan da suka shafi fasahar makamashin nuclear. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Menene ra'ayinku? Ya kuke kallon wannan taro da ake wato za a fara? Ga kira daga Ondo, wane ne akan layi? Hello, muna jin ka na Ondo.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Mai magana Yahaya Zugana, makarama kuma kwarwa ta Sokoto, mazauna Awuhim, shekaran ko Abuja da ta Odo.
Muna jin ka.
To ra'ayina shine game da wannan muhimmin naku. To gaskiya wannan taron da suka tayi shiga makasa tayi yayi daidai, saboda wannan tarki ta kamata a same ta a cikin Najeriya, saboda masu masana'antu da sauran jama'a.
To mun gode Malam Yahaya daga jihar Ondo, Najeriya. Yanzu bari mu je Jos, wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Alhaji Kabiru Highlanders daga ƴan Shanu Jos.
To Alhaji Kabiru, muna jin ka.
Namudi a aiki.
Lafiya kalau.
To Allah ya taimaka.
Amin.
Ina mai goyon bayan wannan tafiya da shugabanmu yayi.
Na'am.
Ba don komai ba, saboda kaga kenan mu ma insha Allah mun shiga kungiya wannan da Turawa suke yi, suka shiga. Wato ina goyon baya dai 100% domin gaskiya ci gaba ne ya zo mana, da ba mu samu haka ba. Saboda haka ina murna da wannan tafiya da yi, kuma Allah ya dawo mana da shi gidan lafiya.
To mun gode kwarai Alhaji Kabiru Highlanders daga Jos kenan. Bari mu je da Maturu, jihar Yobe. Wani ne kan layi?
Wani yau ne daga Marfakalam.
To muna jin ka Malam Yau.
Na muna da wannan tafiya da shugaban kasa yi America. Akan game da wannan makami na nukiliya da ake yi, saboda gaskiya wutar fetur wuta ta mana kara a Najeriya. Yana da kyau idan aka yi aka samu fasahar, sai a zuwa mana inda wuta za ta wadata mu, kamfanoni su yi aiki daidai yadda ya kamata.
To Malam Ya uke nan daga Damatu. Ina jin ka. Hello, kana
Marfakalam ne?
Kana tare da mu Malam Yau?
Wani yau ne daga Marfakala.
Yawa, to mun gode kwarai da gaske. To mun gode kwarai, bari mu je jihar Kaduna. Wane ne akan layi a Kaduna?
Zan fice ne daga Kaduna.
To Malam, muna jinka.
Ina goyon bayan wannan tafiyar da shugaban kasa ya yi. Insha Allah ta'ala muna tsaye da Najeriya ita wannan gaba.
za ta zama to mai ba da dan magana wutar nefa da an samu ci gaba ba za a dinga samun matsala ba.
Mallam, kana sanar cewa shi wannan ko kuma ita wannan fasaha ta makamashin nuclear za a iya amfani da ita ma ta bangaren kiwon lafiya ba ma kadai wato fannin wutar lantarki ba?
Eh, kwarai kuwa, don haka muke so ya zamanto shugaban mu ya je domin duk abin da zai zamanto na fasaha ne ya zamanto mu muna ciki a cikin kasashen duniya.
To, Mallam Lawan kenan daga jihar Kaduna, mun gode kwarai da gaske, bari mu sake komawa da Maturu. Wane ne akan layi? Wane?
Zanna ne daga Damaturu.
To, Mallam Zanna, muna jinka.
Yawwa, na yi murna da tafiyan shugaban kasan nan da ya yi. Allah kuma ya dawo mana da shi lafiya. Don tafiyan irin wannan dama, a lokacin da ba mu samu irin wayannan gatan ba, amma yanzu Allah ya sa mun samu. Wanda har za a yi taro a wasu kasashe ana gayyatar shugaban kasan nan yana zuwa, to sai mun gode wa Allah.
To, mun gode Mallam Zanna.
Allah ya dawo da shi lafiya.
Amin, mun gode Mallam Zanna daga Damaturu, jihar Yobe. Yau muna tattauna ne game da batun taron fasahar nukiliya da za a nan birnin Washington DC wanda ake sa ran za a fara a gobe, wanda zai samu halartar akalla wato shugabannin duniya kusan 60. Za a tattauna ne kan batutuwan da suka shafi yadda za a amfani da fasaha ta yadda ya kamata, ta yadda kuma ba za ta fada hannun mutanen da ba a so su yi amfani da ita ba, domin ana yin amfani da ita a matsayin makami. Lambar da za ku kira ita ce 2022055655. Muna sauraron ku. To, ga kira mun samu daga jihar Bauchi. Wane ne akan layi?
Abdullahi Baji ne daga Manga.
To, muna jinka Abdullahi.
To, a gaskiya dai ni dai ina ba da goyon baya a zuwan ka American din nan, don saboda mu dai muna ta musu addu'a kar su yaudare shi akan wannan abubuwa din.
To, Mallam Abdullahi kenan daga jihar Bauchi, kuma da kiransa ne muka kawo ƙarshen gaba da ɗaukan wayoyi na, kuma na godiya ƙwarai da gaske, sai idan Allah kan mu gobe. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Kasar Masar ta yi waje da kasar Najeriya da ci ɗaya mai ban haushi a wasan shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka da suka yi a jiya Talata. Egypt ta zura kwallon nata ne a hannun Ramadan Sobe a daidai minti 17 da dawowa daga hutun rabin lokaci. Wannan nasara ce ta kai ga kasar Masar irewa a kan rukunin ji ko na 7 da maki 7, sai Najeriya kuma a matsayi na 2 da maki 2, da kuma kasar Tanzania da take na 3 da maki 1 kacal. Ita kuwa kasar Ghana, duk da cewar ta yi barambar da kasar Mozambique a birnin Maputo, inda wasa ya tashi ba ribin da mu, Ghana ta samu damar shiga gasar cin kofin Afirka ta shekarar 2017 da za a yi a kasar Gabon. A wasan na farko tsakanin kasashen guda biyu, kocin Ghana Avram Grant ya yi wasu muhimman canje-canje guda biyar wanda suka yi sanadiyyar gagarumin nasara da Ghana ta yi a kan Mozambique da ci 3-1 a birnin Accra. A halin yanzu dai Ghana ce ta tsere a kan rukunin H ko na 8 hankali kwance da maki 10. A wata sabuwa kuma, shugaban club din Kumasi Kimfaisal Alhaji Abdulkarim Guruza ya kira ga kwamitin da'a na hukumar kwallon kafa ta Ghana, wato GFA, da gurfanar da kocin Ghana Black Stars Avram Grant a gabansa akan wata kalmancin mutunci da ya amfani da ita a lokacin da ƴan jarida suke mai tambayoyi akan nasara da Ghana ta yi a wasan farko da Ghana ta yi da kasar Mozambique na shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka a birnin Accra. Rahotanni sun bayyana cewa Avram Grant, tsohon coach din kungiyar Chelsea, ya ce ƴan Ghana dai su maida hankali akan inganta wasannin kwallon kafa a cikin kasar, su daina abin da Bature ke kira bullshit. Shi ko Alhaji Abdulkarim Guruza, lalle kuwa akwai buƙatar a ladabtar da shi akan irin wannan kalma da ya amfani da ita akan ƴan Ghana.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A karon farko, Amurka na aiki da sojojin ruwan kasashen yankin mashigin ruwan Gini a Afirka ta Yamma a wani atisayen haɗin gwiwa na inganta yaƙi da ɓarayin teku da fataucin da miyagun ƙwayoyi da dai sauran laifuffuka. Hukumomin kasashen da ke lura da kuma saka hannu ne suka kaddamar da atisayen haɗin gwiwar mai suna Obangame da Saharan Express 2016. A ranar 17 ga watan Maris ɗin wannan shekara ta 2016 a sansanin sojan ruwa na Senegal, kasar Kamaru ita ke karɓar bakuncin atisayen. Yayin da ake gudanar da wasu bangarorinsa a sauran kasashen yankin, an dai zaɓi ƙasar Senegal a matsayin wadda za ta buɗe bikin taron farko na wannan atisaye. Babbar jami'ar ofishin jakadancin Amurka Sandra Clark da babban jami'in rundunar sojojin ruwa na Senegal Chek Vassis Oko da komandan sojan ruwa na Amurka James Pogo su ne suka jagoranci wannan biki da aka yi. Obangame da Saharan Express shirin atisaye ne da haɗin gwiwar rundunar sojan ruwa na ƙasashe wanda Amurka ke ɗaukar nauyi don ganin an haɗa kai da ƙasashen Afirka da nahiyar Turai da kudancin Amurka da sojojin Amurka a wani bangare na haɗakar sojojin ruwa na duniya domin inganta harkokin tsaron ruwa. Za a gudanar da wannan atisaye a yankin mashigin ruwan Gini Afirka ta yamma kuma za a samar da cibiyoyi a yankin baki ɗaya. A baya dai Obangame Express da Saharan Express shirye-shirye ne masu zaman kansu da ake gudanarwa a yankuna daban-daban a yammacin Afirka. Sai dai kuma an haɗe su guri ɗaya a wannan shekarar domin samun ƙarin ƙarfi da kuma samun ƙarin goyon bayan ƙasashen yammacin Afirka. Yanzu haka dai akwai ƙasashe 27 da ke cikin shirin Obangame Express 2016 wanda suka haɗa da Angola, Benin, Belgium, Kamaru, da Côte d'Ivoire, da Denmark, da Equatorial Guinea, da Faransa, da Gabon, da Jamus, da Ghana, da Morocco, da Netherlands, da Nigeria, da Portugal, da Congo, da Senegal, da Afrika ta Kudu, da Spain, da Togo, da Turkiya, da Amurka, da Burtaniya. Ciki har ma da ƙungiyar haɓaka tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afrika ECOWAS, da kuma ƙungiyar haɓaka tattalin arzikin ƙasashen da ke yankin Afrika ta tsakiya ECAS. An kammala atisayen Obangame da Saharan Express 2016 ranar 27 ga watan Maris da wani taron tattaunawa da aka yi a birnin Douala da ke ƙasar Kamaru. Amurka na murna aiki da sauran ƙasashen duniya domin ganin an buɗe da kiyaye hanyoyin teku zuwa Afirka domin ganin mutanen nahiyar Afirka na ƙaruwa da su. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To kafin mu karkare shirin ga labarai a takaice. A Pakistan an shiga rana ta hudu da ɗaruruwan masu gwagwarmaya suka ci gaba da zanga-zanga a babban birnin ƙasar Islamabad sakamakon zartar da hukuncin kisa kan mutumin nan da ya harbe wani gwamnan lardin ƙasar wanda ya jagoranci yunkurin kwaskwarima ga dokokin da suke ɓatanci ga addini. Magoya bayan Muntas Qadri wanda ya harbe Salman Tasir a cikin shekarar 2011 lokacin yana gwamnan ɗaya daga cikin jihohin da suka fi tasiri a ƙasar sun ki su watsi a harabar da suke gudanar da wannan zanga-zanga suna cewa sai gwamnati ta ba su tabbacin cewa ba za su canza dokan nan na kalaman ɓatanci ga addini ba. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya kwashe tsawon lokaci yau yana ganawa da tawagar jami'an gwamnatin Najeriya domin tattaunawa akan batutuwa daban-daban da suka hada da batun ta'addanci. A lokacin tattaunawar Kerry ya bayyana cewa ya san irin kalubalen da Najeriya ke fuskanta musamman wajen yaƙi da ƙungiyar Boko Haram kuma ya jaddada goyon bayan Amurka ga wannan ƙasar. Kerry ya ce ba ƙaramin illa ba ce a samu ƙungiya a ko'ina take tana yi wa matasa wankin kai ciki ko har da 'yan ƙananan yara mata. Ministan tsaro na Najeriya ya ce sojoji a ƙarƙashin mulkin shugaba Muhammadu Buhari sun taka rawar gani wurin yaƙi da Boko Haram. Jandan Alimai Ritaya ya faɗa yau Laraba cewa sojoji sun samu nasarar ƙwato kusan ɗaukacin wuraren da wannan ƙungiya ta Boko Haram ta karɓe a wani lokaci can baya. Ya ce ta samu wannan nasarar ce a cikin ƙasa da shekara ɗaya da shugaba Muhammadu Buhari ya kama ragaman mulki. Jihar Dan Ali ya ce dubi abin da ya faru da inda a da jihohi uku da suka yi jihohin arewa maso gabas a da duk suna ƙarƙashin waɗannan 'yan ta'adda ne amma yau kila a ce ƙananan hukumomi biyu suka rage ba a kammala kakkaɓe waɗannan 'yan ƙungiyar ba.
Masu sauraro duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu baki ɗaya amma za mu sake dawo gobe da safe da izinin Allah inda za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wasu labaran da ɗumuɗuminsu. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya ce a ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni sai injiniyanmu Mr. Dan. Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Assalamu alaikum.